sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 17 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji yadda ta kaya a wani babban taron dattawan arewacin Najeriya da aka yi a Kaduna kan halin da kasar ke ciki.
Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin kasar nan. Sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki.
Kamar kowane hantsin ranar Litini, yau ma za a ji shirin zauren matasan BOA da Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa. Za kuma aji sharhin jaridun Najeriya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita, wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa a shekara ta 2020 bayan juyin juya hali na shekaru 7 ya mutu. A cewar jami'ai a jiya Lahadi, ya mutu yana da shekaru 76 a duniya. An san shi da suna IBK. Keita ya yi mulkin ƙasar yammacin Afirka daga watan Satumbar 2013 zuwa Agustan 2020. Lokacin da masu tayar da ƙayar baya na Islama suka mamaye yankuna da dama, wanda ya sanadiyar raguwar farin jininsa. Zaben 'yan majalisun dokoki da ake cece-kuce da jita-jita na cin hanci da rashawa da kuma tabarbarewar tattalin arziki su ma sun ƙara haifar da fushin jama'a, tare da jawo dubin dubatan jama'a kan titunan babban birnin ƙasar na Bamako suna neman yayi murabus a shekara ta 2020. A ƙarshe wani juyin mulkin soji ya tilasta masa ficewa, wanda har yanzu sojojin ke mulkin ƙasar ta Mali, duk da tsananin adawa da ƙasashen duniya ke yi da jagorancin nasu. Hukumomi a Amurka a jiya Lahadi sun bayyanar da wani ɗan ƙasar Birtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon sa'o'i 10 kafin jami'an tsaro suka kutsa kai cikin ginin a daren ranar Asabar da ta gabata, tare da kawo ƙarshen takun sakar. An kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a Congregational Beth Israila kusa da Fort Worth a jihar Texas, inda wata tawagar jami'an binciken manyan laifuka ta FBI suka harbe Malik Faisal Akram har lahira. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da aikin jajircewa na jami'an tilastawa bin doka. Ya ce ba za a amince da kyamar wariya da harin ke wakilta ba. Ya kuma ƙara da cewar, muna fatar samun ƙarin bayani nan da 'yan kwanaki masu zuwa game da dalilan wanda ya yi garkuwa da su, a cewar Biden. Amma bari na fito fili na gaya muku ƙarara, ga duk wanda ke da niyyar yaɗa ƙiyayya, za mu tar da kyamar wariya da kuma ta'addanci a ƙasar nan tamu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Guguwar hunturu mai hatsarin gaske, wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara, ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi, inda ta kakkaɓe wutar lantarki da kada bishiyoyi da shingaye, tare da lullube hanyoyi da dusar ƙanƙara. Fiye da mutane 260,000 ne ba su da wutar lantarki a jihohin Georgia, North Carolina, South Carolina da kuma Florida. Wata mahaukaciyar guguwa ta afka wasu gidajen tafi da gidanka na trailer a jihar ta Florida. Dusar kankara ta haifar da matsala a tsakiyar yankin jihar North Carolina. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar West Virginia ta wallafa hotunan titina da dusar kankara ta rufe a yankin kudancin jihar a shafinta na Twitter. Ta kuma shawarci mazauna yankin da su natsu su kasance a cikin gidajensu.
A an jima kadan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi birnin Kaduna na arewacin Najeriya, inda dattawan yankin suka yi wani babban taro kan makomar kasar baki daya da kuma abin da ya shafi yankin arewa a siyasance, tattalin arziki da ta fuskokin tsaro da zamantakewa. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
Dattawan arewacin Najeriya suka fidda matsaya a wurin wani taron tattauna matsalolin arewa da maganar zaben shekarar 2023 a jihar Kaduna. Sun ce zaben shugabanni na gari shine babban lamarin da ke gaban yan arewa. Shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi da ya jagoranci wannan taro. Ya ce shugabanci na gari shine babbar damuwar yan arewa.
Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin kasar nan. Sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki. Ba shugabanni wanda za su zo su sace kudin mutane ba, kamar yadda ake yanzu. Malamai kuma da dogon gemu suna addu'a akan barawo da yake satan kudin mutane. Shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu. Ga mutum mai da aka san yayi ƙarya. Me yasa ba za su yayi ƙarya ba? Kafin ai zaben nan an ce za a sai litan mai naira 50 nan muke sai yanzu. An ce dola za ta zama kaza nan muke sai yanzu. Me yasa ba ku waye ga kunce ya alƙawarin da aka yi mana ba cika ba?
Duk da matsalar tsaro a arewacin Najeriya da ta kawo koma baya, mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ke wurin wannan taro, Dr. Kim Babu Ahmad ya ce arewa ce jagora a siyasar wannan kasa baki daya.
Waɗanda suke ganin kamar arewa fa yanzu a durkushe take, ta zama ganima, sai dai a ɗibi inda ake so, to suna kuskure. Da gaske muna da matsaloli da yawa, amma idan ana ganin wannan shine zai kawo a ci galaban mu, ayi mana abin da ake so a Najeriya, to akwai kuskure. Amma sai yan arewa sun bude irin su. Shugabanci shine yanzu abin da ke gaban mu fiye da komai. Jefa ƙura'a, ka je ka nemi kaci. Zaben wasu shugabanni da suka bambanta da waɗannan shine kawai mafita a wurin mu yanzu.
Dokta, ana ganin abin da arewa ke alfahari da shine tarin mutane. Waɗannan tashi-tashi hankula da aka samu, ana ganin sun rage adadin mutanen da ke arewa. Ba ku ganin wannan barazana ce a yunkurin ku na kawo sauyi?
Ai, ba nan ne matsalar yake ba. Matsalar ita ce waɗanda suka yi fushi suka ce zaben ma mun daina. An mana banna kam na jama'a, amma bannan ya inda yafi zurfi shine masu cewa zaben banza ba zaben haka muka yi ba. Waɗannan muna bin su, muna ba su hakuri. Ba kuka za mu sai muna kokace ya kai fushi ba, zo kai zabe.
Wasu daga cikin mahalarta taron na tattauna matsalolin arewacin Najeriya da kuma inda za a dunkara game da zaben da ke shirin shigowa, sun nunar da mahimmancin maida hankali akan zaben shugabanni na gari a matsayin mafita.
Sunana Nastura Ashir Sharif, darakta ita wannan kungiya ta dattawan arewaci take shirya wannan taro, kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayya kungiyoyin arewacin Najeriya. Mutane su rabu da maganar jam'iyyu, su tsaya su zabi mutanen kirki a kowane irin waje. A samu mutane haziƙai nagartattu, masu koshin lafiya, masu koshin hankali, a basu ƙasa.
Sunana Professor Usman Yusuf, ni ne tsohon sakataren hukumar nan ta shora da ake kira NHIS. Na farko shine dole fa mu shigo, ba za mu zauna mu bar ƴan siyasan nan da suka kai mu cikin wannan rami. Za mu zauna mu ce su fidda mu cikin wannan lambatun? Wato dan Najeriya ya kamata ya san cewa yana da ƙarfi. Ƙarfin shi shine wannan katin zabe. Yadda ya kawo waɗannan, haka zai tsige su.
Wannan taro dai ya bayyana ƙarara matsayin ƴan arewacin Najeriya game da bujirewa maganar karɓa-karɓa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Abin da wasu manazarta ke ganin zai iya kawo takaddama a kan siyasar baki daya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce zai koma Ukraine ne domin yaƙi da tuhumar cin amanar ƙasa, duk da cewar yana kallon su a matsayin hantarar siyasa. Ya ce ya yi imani faɗa da su wani ɓangare ne na kare haɗin kan ƙasa. Poroshenko ya yi kalaman ne a wani taron manema labarai a jiya Lahadi a Wasfor, sa'o'i kaɗan kamin ya tashi daga babban birnin Poland zuwa Kyiv na Ukraine, inda zai fuskanci tuhuma a gaban kotu. Wani mai gabatar da ƙara ya yi zargin cewar Poroshenko na da hannu wajen sayar da kwal mai ɗimbin yawa da ya taimaka wa ‘yan aware da ke samun goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine a shekara ta 2014 zuwa 2015. Poroshenko ya dage cewar ba shi da laifi, ya kuma zargi masu gabatar da kara a karkashin magajinsa shugaban kasar Volodymyr Zelensky da neman kawar da kai ga matsalolin kasar. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun cushe kayan marmari na karas da apple da dai sauraronsu a cikin kwanan abinci don ba mabukata, kuma sun tattauna da masu aikin jin kai a jiya Lahadi a zaman wani bangare na tunawa da hidima da Martin Luther King Jr. ya yi. Shugaban da mai ɗakin sa sun yi tafiyar kusan kimanin rabin sa'a daga gidansu da ke Wilmington a jihar Delaware zuwa Philip Brindens, wata ƙungiyar ba da agaji ga mayunwata a Philadelphia da ke hidiman mutane kusan 140 a mako a yankin jihar ta Pennsylvania da kudancin New Jersey. Kafin su mika abinci ga mabukatan, Biden ya ce dole ne a sabunta kuɗin harajin yara don tallafawa mabukatan.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Nigeria da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya inya da ke ba, bazan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tani na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tambace.
To masu sauraro, kada fa a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ya sauka a Bauchi, inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta kamfen ɗin zaben 2023 da wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasa don biyan muradunsu. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun nuna yadda wasu 'yan siyasa kan nemi sajewa da talakawa don amfani da matasan ga cimma muradunsu na ƙashin kai. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dairo Usman, Abdurrahman Amfen Shekal, Aminu Maimanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin Zauren Matasa da VOA.
Ni abun da nake fahimta dan Lami Hanson Gaye Barjanga a kowane lokaci suka yunkura suka zo neman mulki din, sau da dama akan ajiye musu bukatun makarantu ko asibitoci, to amma da ga sun doru akai saboda abun da yasa nake faɗa wannan, ko mu da yake muna alaka da mutanen karkara, in dan siyasa zai ce ko da ganye kuke ci dai sa hannun ku ya ci, ya ɗebo ruwan ku da kuke ɗebo a tafki ya ce ku ba shi ko sha, sai gura muku shi na Allah ne ku yi ta musaba.
Har ma wata kila inda rogo haka irin na ɗauye din nan.
har rama da ka sani kudin ramayen muka yi hakan suka ce wai mu ba su guduri to mun ko sai mu ce mun samu na Allah to ganin hakan shikenan mu kai mu bashi go ahead mu bashi ƙuri'un mu to dan Allah muna kira gare su da su ƙara sanya tsoron Allah cikin harkan duk shugabancin da Allah ubangije ba
to ka san in an bi taba rawa abi ta mabi sau Abrahaman Anten yake magana amma kan mu matasan muna da matsaloli ne irin wanda mu muke ba da dama hakan yake faruwa kowanne matashi in ka same shi in yana tafiyan gidan siyasa ma wani dan siyasa zaka ji sun fara tattauna har yanzu fa ba a sallame mu ba ko har yanzu ba a bamu wani abu har yanzu ya kamata ana bamu allowance ba su da damuwa da matasan mu nawa ne a anguwar mu suka kasa biyan makarantar su ba su kulawa mutanen mu a anguwar mu nawa ne ba su da lafiya ba su da hanyar da su samu magani a asibiti ba su duba cewa shaka tafin su na anguwar su babu magani duk matasa tunanin su na kaurwa da wannan kawai ya dai a ba su abinda da su saka a jihu in dan siyasa je na ba su abinda da su saka a jihu to a rasa wuta a rasa ruwa a rasa magani a asibitin yankin su
to ai babbar ma masifar ma ni da nake gani kwadayin da yake damun mu matasa din wallahi in ba mun yi nitsu ba sai mun zama ba ma bayin su ba sai mun zama mota ma za su hauka mu su taka su wuce sabila da babban al'amari mu matasa abin da yake damun mu shine a kulliyomin muna da hasada a cikin junan mu a kulliyomin ba ma fuskantar abin da ya tafi duk dan siyasa kuma shi yana amfani da hankalin ku da me kuka fi so me kuka fi kauna kuma mafi yawancin matasan yanzu ba ma son wahala yanci zaune ne lokaci kadan kai a bayar kai a huta kudaka
a samu na bulus kenan
yawa na bulus din shine yake kan gaba mafi yawancin aksarin mu matasa to shi yasa yanzu ma wata siyasa da aka shigo da ta yan siyasa zaka ji sun ce dan siyasa irin wannan yan siyasa za su ce ai in baka tsaya takara ba sai mun kai ka kara kaji ba to malama sun yi rubutu a Facebook ko a kafafe ne yada labari kuma ƙarya ne mutumin bashi da akida kawai dan dukiyar sa baka kuma san inda ma ya samu ta ba
babban abun da yake da barazana da yake daga al'umma hankali shine musamman ga hidimar rayuwar matasa din a yau duk dan siyasan da zai dauki misali mashin ya baka sai ya ajiye maka ka'idodinsa da shari'un da yake so ka bi kan yadda ka je duk wanda ya mu rashin kunya ka sage shi a social media duk wanda ya tanka mun ka tanka masa a kafafen yada labari to dama kai ka ga matsayin da dan siyasa da dauki mashin ya baka ko mota to ka zama tsagere ne mara kunya wanda zaka zagi ko a social media to da haka nake ba da shawara ma ɗan uwana ɗan siyasa ku yi rina ba ku yi rina ba mu yi contest din ba dan Allah mu
haɗa kan
su ba da haɗin kai wa ɗan uwan su mata
shawarin da barjanga ya bayar maganan dama abinda ni nake ta kokarin faɗa kenan wai mu matasa kullun muna maganan cewa an dauke ka je ka ci mutuncin wannan ka ci mutuncin wannan
na'am rayyan wato rayyanu abinda nake gani ma yanzu kafin mu kusa kawo ƙarshen shirin nan menene ma buƙatar matasa me matasa suke so a yi musu saboda samu rayuwa mai
inganci abinda matashi yake buƙata a rayuwarsa a yanzu shine ilimi lafiya a samu kwanciyar hankali a duk inda yake a Najeriya musamman kasar bamu da kafan tauce Najeriya ba da garin da ya wuce inda nake bauchi a samu kwanciyar hankali shin tsadar rayuwar kasar nan da ake fama da ita ta ina za mu samu matasa mu cire kasar mu cikin wannan kange mu zai mutun nagari na tsatsi in ba mu zai na tsatsi ba a dinga tafiyan irin wannan tafiyan biri a yashi din har yanzu amma ni ina ganin matasa dole in suka da kansu suka samu riya daya suka zama to cewa sun yaki wancan abin da ake daibatin kokolwan su da fada da junan su dan Allah da abin ya zo karshe
to ni a tunani na gaskiyar magana in dai ana so matashi abin da yake so a yanzu bai wuce mafi yawanci yanda aksarin matasa idan rana ta gaba za su koma yamma ba idan kuma sannan rana ta fadi za a nemi inda sanyin nan ne yanzu ana can ana dure a cikin dalo ko daki ko wani masallaci ana ta surutun yan kwallo a'a wanda ta ce arsenal ta ce a'a cristiano dole ka zaka su ma yan uwan mu ne matasa suka yi ki suka yi wani sana'a mun kasa gane gaban mu mun kasa gane bayan mu mun kasa gane gabar din mu da mun ba mu da sana'a ba mu da tunanin mu kawai na karamin lokaci ne ba za mu taba kawowa wani abin da zai amfane mu mu yi tunanin ma har mu baro yan bayan mu ba matashi shi gaba daya tunaninsa a kokolwarsa gaba daya a rufe take babu wani abin da aka bude mata da za ta iya wa kanta babban matsala dole sai mun koma mun sami ilimi uwa uba gwamnatoci su sani ko su so ko su ki dole su sama mana ayyukan yi in suka sama mana ayyukan yi misali bangaren wuta a tabbatar da cewa an samu kyautata duwa ta wajen wuta bangaren masana'antu mu su dawo suna aiki bangaren cigaba duk wani kere-kere ya kasance mai digiri kafin ma ya gama digirin sai ya san wata sana'a da zai to an yaka shine hal an taimaki matasa an sa su a wani tafarki.
Wannan gaskiya ne, Abdulrahman Antanin ya ce kalle yake magana. Hakika matasa ba abinda suke da bukata kaman ilimi, aikin yi. Idan aka samu ilimi, aka samu aikin yi, to matashi zai yi rayuwarsa cikin kwanciyar hankali. Dukkan wani masifar da muka tsinci kanmu a cikin mu matasa da ta'addanci, duk rashin ilimi da rashin aikin yi shi ya jawo. Saboda in ka ga asirin mutum ya tonu irin matasan nan, yawanci da ga matasa ne masu karancin shekaru. Amma idan aka tambayi mutum zai ga ba arabi babu boko. Kwanan nan nake ganin hiran wani yana maganan mema addinin sa, yana maganan shi bai addini yake bana fadan kabilar sa.
To har ga Allah su kansu san ya kamata mu kasance wayannan abubuwa biyun zuwa uku shine ilimi da kuma masana'antu. To har gobe kullun ci baya muke yi. Masana'antu a Najeriya har ga Allah sun ja baya, inda da akwai irin wayannan abubuwa da ga matashi kullum ma bai ma da lokacin kansa.
Aminu mai manja. Na'am, Aminu mai manja, kusan ba a kawo banji duka kun kawo maganar ma ko jari na yin sana'a ba, gashi wata kila kai manja ma kake sayarwa ai.
Alhamdulillah, dan lamiyan son gaye barjanga. Musamman yanzu a yanda karnin kasan yanda ta zamanto, matasa dai kiran da muke musu shine mu tsayi wanda ka mu samu ilimi, mu samu foundation na ilimi na addini da na zamani. Abu na biyu kuma karka yadda ka sake jikinka cewa sai gwamnati ta baka aiki, ba degree kai ba, ko wani course kai, ka zage ka fara sama komin kashinta. Duk gwamnati ne zai zo taimake ka akan abun da ka sani. Da haka suke rudan mu adam baku abun yi, to ni ko na ka taimake ni, na yadda ka zo ka same ni akan sana'an da nake ka taimake ni akai. Muddin ka ce zaka cire ni akan abun da na sani, ka kai ni akan abun da ban sani ba, abun da zan iya.
Kudin siyasa ma a misali, idan shugaba ya dauki dukiyar al'umma ya baka ko miliyan nawa ce, lokaci daya za ka ga mutum ya rasa. Mutum nawa ne suka mallaki motoci a siyasa? Mutum nawa ne suka mallaki miliyoyi a siyasa? Mutum nawa ne suka mallaki gidaje a siyasa? Mutum nawa ne suka mallaki shaguna a siyasa? Amma da yake ba su san wahalar su ba, za ka ga shekara biyu uku wallahi ya zama abin tausayi.
To ma haka abinda kaman abinda Malam Nasiru da zai ke tambaya Malam Aminu akan hidimar sa na kasuwa da sharansu. Mun yi wannan maganganu a baya cewa diyar za a yi mutum matashi ka nemi wani abun da za ka dan dinga dallaftawa. Idan kana da abun ka, hankalinka ba zai bata har ka tafi wani ya dauke ka ya ce maka hau mota mu tafi gari kaza, ni wani kaza, ka je ka tsare min kaza. Ya san cewa kana da abun yi.
Ku dakata a nan matasa, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
Ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya baiwa dakarun sojojin Najeriya umarni na kawo ƙarshen hare-haren da ƴan bindiga ko ƴan ta'adda ke kaiwa a wasu garuruwa da ke jihar Naija. Shugaban Buhari ya bayyana hakan ne sakamakon hare-hare na kwanan nan da aka ce ƴan ta'adda sun kai wasu ƙauyuka tare da haifar da asarar rayuka har ma da sace mutane. Sakon shugaban kasan wanda mai taimaka masa ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar da cewa shugaban ya nuna alhininsa ga gwamnati da al'ummar jihar Neja dangane da hare-haren na ƴan bindiga. Sai kuma jaridar Vanguard da ke cewa kungiyoyin shugabannin makarantun kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta dage haramcin ɗaukan ma'aikata, musamman ma dai malaman makarantu da za su koyar a irin waɗannan kwalejoji, don yadda kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya ke fuskantar ƙarancin malamai. Jaridar Vanguard ta rawaito babban sakatare a hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha na Najeriya Professor Idris Bugaje na cewa dage haramcin ɗaukan malaman ya zama wajibi da min cike gurabe da tsaffin malamai suka bari. Tuni dai hukumar ta aike da wasiƙa ga gwamnatin tarayya ta hannun ministan ilimi da kuma shugaban ma'aikatan Najeriya. Sai kuma jaridar The Sun, ɗaya daga cikin manyan labaranta, na cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi fasali da shirin karɓa-karɓa na 'yan siyasar Najeriya, inda ta ce ba ta yadda a ce wani yanki na ƙasar nan ne zai fidda ɗan takarar shugabancin Najeriya ba. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar, mai ɗauke da sa hannun tsohon mataimakin shugaban jami'ar jihar Plateau Professor Dr. Danjuma Shani na cewa kamata ya yi lokacin jam'iyyun siyasar Najeriya su bar ƙofarsu a buɗe ga duk wani ɗan takara maimakon taƙaita shi ga wani yanki kaɗai. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch da cewa tsohon shugaban kasar Mali da sojoji suka hambarar Ibrahim Boubacar Keita ya rasu yana da shekaru 76. Ibrahim Boubacar Keita ya kasance shugaban kasar Mali tun daga shekara ta 2013 har zuwa shekara ta 2020 lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatinsa. Sai kuma jaridar Disney na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari tare da sauran shugabannin Najeriya da saka hada da shugaban majalisar dattijai Dr. Abdullawa da na wakilai Femi Bajamiya Mila da babban alkalin alkalai na kasa da sauran gwamnonin Najeriya sun ajiye furanni domin kawo karshen bikin ranar tsaffin sojoji da aka gudanar a Najeriya. Bikin wanda aka fara tun 28 ga watan Oktoba ya kawo karshe ne a ranar 15 ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Babangeji Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma lokaci yayi da za mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma. Su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dallani Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin Kagara da kuma sun lalace ga suna abubuwa ga shi dan an yi wasu da wannan aiki sai mun ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. To in dai da gaskiya ake so a yi kata da wannan aiki akan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talakawa zabin da muka yi ba mu zabi kimin dare ba. Allah ta ku ji kokarin ni ne dan namiji da kadara jihar Niger Nigeria.
Assalamu alaikum sashin Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto daga Nigeria. Ya Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i wadanda ba mu da wani sunan magani sai dai Allah. Sahabi ta Allah mu da sakon sai an kashe mutum an dauke mu. Amma an to an yi doka an ce an hana mu kan matakin da zamu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina yace mutane su kare kansu. Ko ne gwamna ya taho ya dokar da takura matalaka da al'umma ta yi. Sannan ba a ba mu tsaro ba. An bar mu cikin bala'i da kaskanci. Ina roƙon Allah shi mana magani. So ana nuni gwamnati ba ta son talaka. Sai an ta haifu siyasa ta tauta na jafe ta ce na tana so mai da ta zahi tsaro ba ta bar cikin bala'i da kaskanci da kashe mai biya da kashe yan uwanmu da zinaci da aka da ƴaƴan mutane. Gwamnati kan naji tana yin taki magani ne amfanin gwamnati bayan ta kare haƙƙin talaka da dukiya ta. Haka wannan bala'i Allah shi mana magani kuma gwamnati ta sani. Haka mun bar Allah mai al'amari Allah shi mana magani. Mai magana Abubakar Muhammad Ibn Amara Sokoto State Nigeria.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita, wanda sojoji suka hambarar da gwamnatinsa a shekarar 2020 bayan juyin juyi hali na shekaru 7 ya mutu, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, ya mutu yana da shekaru 76 a duniya. Hukumomin Amurka a jiya Lahadi sun bayyana da wani ɗan ƙasar Burtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon kimanin sa'o'i 10. Kana ƙarshe an ji cewar guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi, inda ta kakkaɓe wutar lantarki ta kada bishiyoyi da kuma lulluɓe hanyoyi da dusar ƙanƙara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Amma idan Allah ya kai mu an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Salamon Abu da ya hada shi, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke muku fatan alheri. Wassalam.